frontières sont-ils rentrés ou est-il rentré avec
la Russie? This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Ka'almasi Garba ne tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Laraba 22 ga watan Mayu. Bayan labaran duniya, za a ji cewa gwamnatocin Najeriya da Jamhuriyar Benin na shirin daukar matakan maido da hada-hadar tattalin arziki a kan iyakar su, inda har masu ruwa da tsaki ke cewa
an bude iyakokin amma ka san sanken da an kasa, saboda haka ko an bude sanke wasu suna ganin cewa an riga an karya kasuwancin su tunda sun dade ba sa yi.
Za kuma a ji cewa mutanen da aka sake cirtowa daga hannun Boko Haram an sada su da ƴan uwansu.
A gaskiya a bayan muna cikin damuwa, amma yanzu alhamdulillah mun samu ƴancin kanmu da fatan dai gwamnati za ta taimaka mana.
Sannan za a ji cewa ana taro kan yadda za a samar da makamashi mai inganci kuma mai rahusa a Afirka. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafa da shirin na kasa ba kasawa ba, wanda Silabu Munibarma ke gabatarwa, inda yau shirin ya samu bakuncin wani mawaki mai wata lalura a kafa. Amma kafin nan, ga Zahra Aminu Fage da labaran duniya.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Kakakin majalisar wakilan Amurka Mike Johnson ya ce idan aka zo batun yadda Ukraine ke amfani da makaman da Amurka ta samar a yakin da Russia take yi da ita, akwai bukatar Amurka ta kyale Ukraine ta tunkari yakin yadda suka ga ya dace. A cikin 'yan makonnin nan, Ukraine ta tsananta kira ga gwamnatin Biden da ta dage takunkumin haramcin amfani da makaman da Amurka ke samarwa wajen kai hari a cikin Russia. A yayin da muryar Amurka ta tambaye shi akan batun a yau Laraba, Johnson ya amsa da cewa Ukraine tana buƙatar tsayawa da kafafunta a yakin. Kuma ina tunanin cewa kokarin katsalandan da muke yi ba zai taimaka mana ba. Alexandra Ostinova, dan majalisar dokokin Ukraine lokacin da ya ziyarci Washington a kwanan baya, ya ce Russia tana cin gajiyar takunkumin da Amurka ta kakaba mata akan yadda Ukraine ke amfani da makaman da Amurka ke samarwa. A makon da ya gabata, Ostinova da wasu 'yan majalisar dokokin kasar sun gana da 'yan majalisar dokokin Amurka domin neman a sauya manufofin. A yau Laraba ne, kasashen Ireland da Norway da Spain suka sanar da amincewa da shirin kafa kasar Palestino bisa dalilan yakin Isra'ila da Hamas a Gaza da kuma buƙatar cimma matsayar samar da zaman lafiya mai dorewa a yankin. Prime Minister Norway Jonas Gahr Støre ya ce yakin da ake ci gaba da yi a Gaza ya bayyana ƙararrar cewa samun zaman lafiya da kwanciyar hankali shine zai warware matsalar Palestino. Yakin da ya dauki tsawon lokaci tsakanin Isra'ila da Palestino a halin da ake ciki gabas ta tsakiya bata taba yin muni kamar wannan lokaci ba tsawon shekaru da yawa. Prime Minister Spain Pedro Sanchez ya ce an tsaida shawaran ne saboda samun zaman lafiya, adalci da daidaito. Sanchez ya ce lokaci yayi da za a motsa daga magana ta fatar baki zuwa aiwatarwa aikace. Kasashen uku sun amince da shirin kafa kasar Palestino a makon gobe 28 ga watan Mayu. Nan take dai ministan harkokin wajen Isra'ila Israel Katz ya sanar da janye jakadin Isra'ila daga Ireland da Norway a matsayin martani ga sanarwar ta yau Laraba. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Iyalan yara 19 da aka kashe a makarantar primary ta Uvalde da ke jihar Texas sun sanar da shigar da kara akan jami'an 'yan sandan jihar kusan 100. Iyalan sun ce sun amince a biya su diyar dala miliyan 2. Banda haka kuma shugabannin birnin sun yi alƙawarin samar da kyakkyawan tsari da horar da 'yan sandan yankin. Sanarwar ta zo ne kwanaki 2 gabanin cika shekaru 2 da kai harin a makarantar, wanda shine mafi muni a tarihin Amurka. an kashe dalibai 19 da ke aji 4 da malamai 2 a ranar 24 ga watan Mayu shekarar 2022 lokacin da wani matashin dan bindiga ya kutsa cikin ajin su a makarantar primary ta Rob sannan ya bude musu wuta. Wannan karar ita ce ta baya-bayan nan daga cikin wasu da dama da ke neman a dora laifin kan irin matakan da jami'an tsaro suka dauka na mai da martani. Daruruwan jami'an tsaro da suka yi dandazo a wurin sun jira fiye da mintuna 70 kafin su tunkari maharin. A yau Laraba, jagoran addinin kasar Iran ya jagoranci jana'izar tsohon shugaban kasar da ministan harkokin wajen kasar da kuma sauran mutanen da suka mutu a wani hatsarin jirgin sama mai saukar angulu. Ayatollah Khamenei ya jagoranci jana'izar ne a farfajiyar jami'ar Tehran, inda aka lullube akwatunan mammatan da tutocin kasar Iran dauke da hotunan su. Daga nan ne kuma al'umma suka dauki makarar a kafadin su inda suke rera waƙoƙin mutuwa ga Amurka, sannan aka loda su akan wata babbar trailer tare da yin jerin gwano a tsakiyar birnin Tehran zuwa Azad, inda Ibrahim Raisi yake yin jawabi a baya. Wani jirgin agaji ya sauka a kasar Singapore da sanyin safiyar yau Laraba dauke da mafiya yawan fasinjoji da ma'aikatan jirgin saman kasar, wanda ya hadu da gargada inda ya tilasta masa yin saukar gaggawa a birnin Bangkok a ranar Talata. Wani dan kasar Burtaniya mai shekaru 73 ya mutu yayin da wasu akalla 71 suka jikkata. Fiye da fasinjoji 140 daga cikin fasinjoji 211 da ma'aikatan jirgin sun samu tarba daga shugaban kamfanin jirgin saman na Singapore Go Chon Pong da danginsu lokacin da suka isa filin jirgin sama na Changi a birnin. Kimanin fasinjoji 79 da ma'aikatan jirgin 6 ne suka rage a Bangkok, ciki har da mutane 71 da aka kwantar a asibiti.
Zahar Aminu Fage aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Kamar yadda aka ji, Najeriya da Jamhuriyar Benin na shirin daukar kwararren matakan sake farfado da hada-hada a kan iyakar su. Ganin cewa duk da sake bude kan iyakar da aka yi a hukumance, har yanzu jama'a na dare-dare. Muhammad Nasir Gareka.
Sha'anin kasuwanci tsakanin Najeriya da wasu kasashe da take makwabtaka da su a baya ya shiga mummunan yanayi saboda rufe iyakokinta da ta yi, kuma ko bayan bude wasu daga cikin iyakokin, har yanzu wasu wurare harkokin ba su koma yadda suke ba kamar farko. Jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya na daga cikin jihohin da Najeriya ta yi iyaka da Jamhuriyar Benin, kuma ita ma tamkar wasu iyakokin kasar, haka hada-hadar kasuwanci ta ji jiki sosai. Ranar Talata ta wannan mako ne ministocin harkokin kasashen waje na Najeriya da Jamhuriyar Benin suka hadu a jihar Kebbi bisa umarnin shugabannin kasashen biyu, suka tattauna yadda za a haɓaka harkar kasuwanci tsakanin kasashen, kuda za a samu haɓakar kasuwanci kamar yadda yake a da kuma fiye da hakan. Akan haka ne na nemi jin tabbakin al'ummomin da ke kasuwanci tsakanin kasashen biyu. Nuhu Abubakar Bagodo dan Najeriya ne mai kasuwanci a iyakar Najeriya da Jamhuriyar Benin ta iyaka Tsamiya da Shabana. Ya ce gaskiya a can baya akwai tarnaƙi ga kasuwancin su,
don saboda kaga mu irin fanne nake fanne motoci idan ake yitowa da su da ba haka ake yitowa ba yanzu, da dai an dan muna dan yi amma ba irin haka nan ba, gaskiya ana dan yi shi cikin tartar. Gaskiya mun ji dadi sosai in hakan zai tabbata, gaskiya wallahi mun ji dadi saboda za a amfana sosai kuma za a samu sauƙin rayuwa.
Malam Hudu dan asalin Jamhuriyar Benin ne ya ce wannan kudirin dama shine yan kasashen biyu suke dakon samu, domin zai haɓaka kasuwanci fiye da yadda ake a da.
Gaskiya mutane da dama tun san da aka kawo wannan maganan, mutane da dama sun yi na'an da wannan maganan. Tsarin karfin gwiwa na kasuwancinmu da 'yan Najeriya dama muna bukata haka nan, ana shiga da fice tsakanin 'yan Najeriya da Benin.
Na kuma zanta da wani dan jarida kuma mai sharhi akan lamuran yau da kullum, musamman abin da ya shafi shige da fice tsakanin kasashe, Umar Faruk, wanda ke zaune a jihar Kebbi. Ko ya yake kallon wannan kudurin na haɓaka kasuwanci tsakanin Najeriya da Jamhuriyar Benin?
To iyakokin ka san ga waccan gwamnati da ta shuɗe ta shugaban kasa Muhammadu Buhari, ka san ta ruhe duka iyakokin da take da su. An buɗe iyakokin amma ka san sanken da an kasa, so saboda haka ko an buɗe sanke wasu suna ganin cewa an riga an karya kasuwancin su tunda sun dade ba sa yi kaga dan abin da suke jirga-jirga da shi shine za a dan fara lakuma a cikin gidaje to kaga ita wannan gwamnati da tazo yanzu bata wuce tana butun cika shekara daya kan karagar mulki shine ta ga cewa ya dace a ce an bude domin su samu maslaha tsakanin kasashen nan domin a samu shiga da fice da kuma kudaden shiga da fita da kuma sauwaka ma su ma jami'an tsaron da kuma su ma aikata kansu
har yau na tuntuɓi masani akan tattalin arziki da tsaro Dr. Kabiru Alhaji Jabo akan wannan shirin inda yace yana da alfanu sosai
yake dama dukkan kasashen membobi ne na ECOWAS wanda daga cikin abinda muradin nasu akwai hulɗanya ta kasuwanci so kaga wannan zai inganta so kaga bayan wannan kuma zai sa a samu sauki game da harkar tsaro saboda idan aka bude abu ya zama to akwai hanya mutane sun kan suna shiga da fita harkar kasuwanci yana gudana a waɗannan wurare za a samu ƙarin jami'an tsaro na ita wannan ƙasar Benin da kuma na Najeriya haka kuma mutane za su dinga shiga da fita ta wannan hanya
yanzu dai mutanen da ke kasuwanci tsakanin yakokin ƙasashen biyu sun kasance cikin annashuwa da saka fatar shirin ya gudana yadda aka tsara domin a samu amfanin da ake sa ran za a samu Muhammad Nasir muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya
a gaida Muhammad yanzu kuma sai batun tsaro inda rundunar sojin Najeriya ta sada wasu mutane 350 da iyalansu da kuma ƴan uwansu bayan da ta ceto su daga hannun Boko Haram daga birnin Maiduguri ga Ibrahim
rundunar sojojin Najeriya ta mika kimanin mutane 350 da aka kubutar a dajin Sambisa ga iyalansu rundunar sun yi nasarar ceto mutane ne a yayin kai hare-hare ta sama da kasa a dajin Sambisa wanda ya kai ga ba su nasarar kubutar da mutane sama da 300 akasarin su yara kanana da mata a jawabin sa a yayin mika su ga iyalansu mataimakin komandan rundunar sojin Najeriya karkashin rundunar operation haɗin kai Brigadier General Kenneth Chibu ya bayyana farin cikin sa kan kwato mutane da suka dibi tsawon shekaru annan yan ta'addan Boko Haram. A jawabinsa ya ce rundunar su ta yi nasarar kama yan ta'addan Boko Haram da ma kashe wasunsu da kwato makaman yaki daban-daban dungo da safu na dajin Sambisa. Ana ta jawabi Asabe Muhammad wacce take shugabantar cibiyar daidaita waɗanda suka tsira hannun yan ta'addan Boko Haram ta bayyana jin daɗin ta kowane bangare yadda ta ce wannan abin ayaba ne.
It's the usual process for us to receive venerable women from the Nigerian army and took them to Bulu.
Ta bayyana farin cikinta sannan ta karbi takarda a hukumance wadda ke tabbatar da an yi kauyen da aka ceto zuwa ga iyalansu. Rundunar sojin Najeriya karkashin runduna ta bakwai a ƴan kwanakin nan tana samun nasara ta bangarori daban-daban kama daga kama ƴan ta'adda da makubutar da mutane da suke rike da su. Yake sojojin Najeriya abin ayaba musu ne kuma sun yi rawan gani ta ko ina. Gwamnatin jihar Borno Babagana Umar Azumi ya bayyana yunkurin sojin Najeriya a matsayin abin ayaba. Gwamnatin jihar Borno dai a kudurinta ta bayyana yunkurin haɗin gwiwa da sojojin Najeriya na kwato marasa laifi cikin ƴan ta'adda. Wani ya bayyana farin cikinsa da komawarsa cikin iyalansa bayan shafe shekaru yana tsare a hannun ƴan ta'addan Boko Haram a dajin Sambisa.
An jira loro ala da tsina da sarki loya ya sutu. Da ku sa da sadana da Allah ya ba anda su tulona kalewa sana
wasu ƴan mata masu karancin shekaru wadda rahotanni suka tabbatar da wasunsu a lokacin da ƴan ta'addan Boko Haram suka tafi da iyayensu ba su wuce shekaru hudu ba a duniya sun bayyana farin cikin su a zantawar su da muryar Amurka
a gaskiya a bayan muna cikin damuwa amma yanzu alhamdulillah mun sami ƴancin kanmu da fatan dai gwamnati za ta taimaka mana
alhamdulillah alhamdulillah mun sami ƴanci
gaskiya mun dade ba amma dai yanzu kam muna neman gwamnati ta taimaka ta sa mana hannu.
Karshen rahoton kenan Ibrahim Mustafa muryar Amurka daga Maiduguri.
A gaida Ibrahim daga batun tsaro kuma sai na makamashi inda ake taro a birnin Lagos na Najeriya kan yadda za a samar da makamashi mai inganci kuma mai rahusa a Afirka. Daga Lagos ga Babangida Jibrin da rahoton.
Ta yaya za a iya zuba hannun jarin samar da makamashi a Afirka wannan ita ce tambayar da ke cikin ajandar taron zuba jari na makamashi na bana da ke gudana a birnin Lagos Najeriya hukumar da ke kula da samar da wutar lantarki a karkara ta Najeriya ita ce ta shirye taron na bana tare da samun tallafi daga kungiyar tarayyar Turai wanda kuma ke samun hukuncin kwararru daga kasashen duniya daban-daban da suka hada da masu zuba jari na gwamnati da wakilan masana'antu domin tattauna hanyoyin zuba jari a fannin samar da wutar lantarki mara gurbata muhalli a Afirka. Malam Abba Abubakar Aliyu shine mukaddashin shugaban hukumar samar da hasken wutar lantarki a karkara ta Najeriya wanda yace hukumar sa tana iya bakin kokarinta wajen samar da hasken wutar lantarki na makamashi irin na sola domin inganta harkokin noma a yankunan karkara.
Yana da cikin abin da muke yi wato na yin amfanin lura da ƙauyukan mu wanda suke noman karkara ko kuma suke yin noma dan mu ya zama cewa mun samun musu da waɗannan na'urori ta amfani da hasken rana na basu wutar lantarki. Muna amganin irin waɗannan yanda zai zama cewa suna yin noma maimakon a ce sai damuna sai zama cewa akwai injin ban ruwa da yake amfani da hasken rana yake jan ruwa. So irin waɗannan na'urori su muke amfani da su mu bawa waɗannan ƙauyuka da suke yin wannan noman rani gaba ɗaya cikin shekara ba wai dole sai damuna ba har rani za su dinga yin noman rani.
Ya zaka dai kiyasi ya nuna cewa akwai kasashen Afirka da dama da ke fuskantar matsalar makamashi wanda suka hada da Najeriya inda har yanzu mutane miliyan 90 ba su da wutar lantarki. Madam Eloge Haas na kungiyar sa kai na ADA da ke kasar Luxembourg na daya daga cikin mahalarta wannan taro wanda kuma ta bayyana cewa
we are working in West Africa currently in Senegal and Benin and other countries such as Burkina Faso and Mali, but we are open to new collaborations to support energy access where it needs to be supported.
Yanzu haka muna aiki a wasu kasashe na yammacin Afirka irin su Senegal, Benin da Burkina Faso da Mali, kuma kokarinmu shine fara aikin samar da sola mai inganci a Najeriya bisa la'akari da muhimmancin sa wajen raya kasa da kuma samar da makamashi mara gurbata muhalli. Yanzu haka dai a wani bangare na shirin samar da wutar lantarki a Najeriya wanda Bankin Duniya ke daukar nauyin sa, wato hukumar da ke samar da wutar lantarki a yankunan karkara na bayar da tallafi da ya dace ga kananan kamfanoni masu fafutukar neman makamashi a yankunan karkara. A ƙarshe dai fatan wannan taro shine ganin an samu masu zuba jari a shirin makamashi mai alkinta muhalli na zamani. Babangida Jibrin, Murya Amurka daga Lagos.
A gaida Babangida.
Kuzo kuzo ga awatar mata karku taba ni yar gata ku bar ni kawai nayi watara babu irin cikin mata
kuzo ga awuta na maza karku taba ni dan gata ku bar ni kawai nayi matsala babu irin cikin su maza
awatar mata
mu ci gaba ga wannan sakon.
Masu sauraro albishirinku, damar da kuka dade kuna jira ta samu.
Haka ne Maryam, babban albishir ga masu son kiran waya su bada gudunmuwa kai tsaye a shirye-shiryenmu.
Daga ranar Litinin 27 ga wannan watan na Mayu, za mu sake maido da filin kiran waya don ba ku damar bayyana ra'ayi da kuma neman bayanai kai tsaye daga kwararru da za su rinka shiga shirin.
A tare shirye-shiryenmu na dare a ranakun Litinin zuwa Juma'a domin samun damar bada gudunmuwa ga shirin.
Lambar da za a kira ita ce 202-980-6850.
Bari na sake maimaita lambar da za a kira 202-980-6850. Kada a manta a fara matsa alamar tarawa wato plus da daya kafin sa waɗannan lambobi.
Banda haka kuma za mu kawo muku rahotanni na musamman da hirarraki akan ayyukan gwamnatin shugaban Najeriya Bola Tinubu da ke cika shekara guda akan karagar mulki. Muryar Amurka, duniya
a tafin hannunku.
Hannun yanzu kuma ga shiri na gaba.
Nakasa,
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 ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba, wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sulai Mumuni Barma. Shirin na yau ya samu bakuncin wani mawaki dan asalin jihar Plateau, Ashiru Abdulkadir, wanda ke da tawaya a gafa ya yi tafiya daga Jos zuwa jihar Adamawa Najeriya domin halartar wani taro inda suka yi kicikusu da wakilin sashen Hausa Lado Salisu Muhammad Garba.
Da farko dai sunana Ashiru Abdulkadir, amma an fi sani na da Ashman fagen waka, wato stage name.
To Ashiru, bari mu fara ta kan wannan bukata taka ta musamman. Ya aka yi ka samu wannan lalura taka ta dingishi ko ko in ce dingisawa?
Eh to, yadda aka yi na samu laluran nan tun ina shekara hudu, kaman dai da zabi dai kama naka, mama na ta kai ni asibiti, sai aka dan samu akasire aka yi allura ba daidai ba. Abin da ya same ni kenan, shi yasa naga kaina haka, kuma we never give up insha Allah. Allah ya ce abu zai faru shikenan.
Yanzu gashi ka tsinci kanka cikin wannan harka ta wake wake da kuma barkwanci haka da sauransu, ya aka yi ka tsinci kanka cikin wannan sana'a?
Eh to, sadan waka gaskiya tun ina yaro ban ma san banda wayo na san ina da baiwan waka. Lokacin ma na dan fara da irin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, yani irin dai wannan abu. So daga baya dai ina dan jin mawaka haka, ina dan jin mawaka masu waƙoƙi masu ma'ana, sai ni ma nace to bari in dinga kirkiran nawa. Sai naga to ai to ina da bai wanda zan yi waka, ni ma rike kaina.
Shine dalilin da yasa maka shiga ciki?
Shi yasa dalilin da yasa kenan na shiga waka.
To na san masu bukata ta musamman musamman irin ka, idan Allah ya musu wata baiwa wadda zai kai ga tallata kansu wa duniya, suna fuskantar matsaloli kafin su cimma gaci abinda suke bukata. Akwai matsalar da ka fuskanta, wasu kalubale haka kafin ka fara waka har ka iso inda kake yanzu?
Eh, an samu ka san dan adam ajizi ne. So na fuskanci wasu matsaloli a baya, wanda idan nazo zan waka ma ke cewa wannan to me zai iya, tunda yana da lalura me zai iya, waye waye me zai iya, to irin abin da sai yana dan bata min rai haka. Amma duk da haka dai ban yi kasa guyo ba, na ci gaba da abin da nake yi, saboda na san haka Allah so zai ganni, kuma aka Allah ya so kuma ya bani bai wanda nake rike kaina da shi. Na fuskanci abubuwa da yawa, zaga wasu naje za su tsane ni, wasu za su yi waye waye.
Ba sani ba ko Ashiru zai dan dauko wata waka kari daya ko biyu haka a cikin yan wakensa da yake da su?
Eh to, ina da wakoki da yawa.
Kamar guda nawa?
A gaskiya ni kaina ba zan iya kirga su ba.
Suna da yawan gaske?
Suna da yawan gaske gaskiya.
To dan ba mu kari daya ko biyu?
Eh, akwai wata waka da nayi shi ma kaman shi irin idan kana da lalura, idan ka je gaba zaka ga laluran da yafi naka, sai ka gode Allah. Akwai wata waka da nake a cikin na kasassu, akwai masu aikin jirgi, akwai masu aikin mota, cikin na kasassu akwai masu aikin doctor, cikin na kasassu akwai masu aikin jirgi, akwai masu aikin mota, cikin na kasassu akwai masu aikin doctor, akwai masu aikin gona.
To Ashiru, bayan an yi shura a wannan sana'a na waƙe haka da barkwanci da sauransu, yaya bangaren nasarar kuma? An samu nasarar abinda ake bukata misali?
Na samu nasara sosai wallahi, saboda lokacin ina ni dan Jos ne, wato ina Jos sai naga ba sa valuing din abinda nake yi, wato ba sa
ganin martaba,
yawa ba sa martaba abinda nake yi, sai na garzaya, wato da yake ina da zuciyar da ni gaskiya ba zan iya wai dan ina da lalura in je wai in dinga bara ko kuma mai da kaina wani kaskacce ba, dan ni na san ni ba kaskacce bane. Na garzaya zuwa Lagos, na haɗu da mai gida, wato wani mai gida na ana kiran shi Surajo Mantanshu, wato na je na dan gabatar da wasu waƙoƙi naka, shikenan ya ce min kana da baiwa, saboda lokacin ma mun je da wasu ne, sai ya ce min ai kana da baiwan da ba lalle ka tafi da wasu ba, me kake so to umma sai na ce mai ina so a buɗe mu studio ne wanda zan dinga waƙe ina fatakar da mutane cewa indai kana da wani lalura farka sari akwai bai wanda Allah ya ma wanda zaka ci abinci ka rike kanka har kai makaranta har ka rike wasu ka taimaka ma wasu ma ƴan uwanka da kowa da kowa yawa to kaga abinda naji dadin wannan lamura
akwai masu sauraro da dama musamman da suke bibiyan wannan shirye-shiryen namu kuma wasu ma masu bukata ta musamman ne wace shawara zaka ba su dangane da halin rayuwa su tashi kuma su tsaya akan kafan su
eh to abinda zan ba su shawara shine kar kaga kana da lalura ko kai ko wani irin lalura dai in dai kana lalura Allah ya baka wato ainihin baiwa wanda ba wai sai kai bara ba kar ka kaskantar da kanka ka dinga tambayan wani ka ce mai bani kaza ko kuma ka dau sanda ko bano ka je kana bara
kar su ce mu ya mutu kar ka ga kana da nakasa ka tsaya ba za ka yi ba you can make it you can make it mu tsaya bayin da ka garmi o tsareya
akwai bai wanda Allah ya ma wanda zaka iya rike kanka ba sai ka yi bara ba sai ka kaskantar da kanka ba saboda bara kaskanci ne ina jan hankalin mutane da idan kana lura akwai aikin hannu ko kai mawaki ne ko kai kafinta ne ko kai ga sunan dai akwai ayyuka da wanda in kana lura Allah ya baka bai wanda zaka yi ba sai ka je ka kaskantar da kanka ba kana bara kana zuwa nan ka je nan
ashiru muna gaban karshe wace shawara zaka ba wa mahukuntan kasar nan da ma na duniya ga baki daya kan masu bukata ta musamman
eh to abinda zan ga mu shine mu akwai wayanda zuciyarsu bai mutu ba gaskiya suna son aiki da ra'a tallafa mana gaskiya da an ci gaba sosai da mabarata ma za su ragu sosai saboda akwai masu baiwa a cikin su amma rashin tallafi shi yasa suke shiga wani hali su je suna kaskantar da kansu suna roko wani ma bai da abincin da zai ci yana da kuma baiwan amma ba yadda za a yi a taimaka mai kuma yazo na haka ka san yunwa bata da a tallafa mana saboda mu ma mu samu kanmu mu daina wato ganin kanmu wasu iri a cikin al'umma
wani afurki ma yake tafi wani ahubaro ake tura shi wasu suna gani ba su ji wasu suna ji ba su gani ashman na gode Allah
to masu sauraro nan zamu dakatar da wannan shiri sai a makon gobe zamu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so a madadin bakon mu Ashiru Abdulkadir mawaki daga jahar Filato da wakilin muryar Amurka a jahar Adamawa Salisu Muhammad Garba da Julie Lazarus Gresham ni Sule Mumuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku sai wani jigon
sheka da tawagarka da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice
kakakin majalisar wakilan Amurka Mike Johnson ya ce idan aka zo batun yadda Ukraine ke amfani da makaman da Amurka ta samar a yakin da Russia take yi da ita akwai bukata Amurka ta kyale Ukraine ta tunkari yakin yadda suka ga ya dace A cikin ƴan makonnin nan Ukraine ta tsananta kira ga gwamnatin Biden da ta dage takunkumin haramcin amfani da makaman da Amurka ke samarwa wajen kai hari a cikin Russia. A yayin da muryar Amurka ta tambaye shi akan batun a yau Laraba, Johnson ya amsa da cewa Ukraine tana buƙatar tsayawa da kafafunta a yakin. Iyalan yara 19 da aka kashe a makarantar primary ta Uvalde dake jihar Texas sun sanar da shigar da ƙara akan jami'an 'yan sandan jihar kusan 100. Iyalan sun ce sun amince a biya su diyar dala miliyan 2. Banda haka kuma shugabannin birnin sun yi alƙawarin samar da kyakkyawan tsari da horar da 'yan sandan yankin. Sanarwar ta zo ne kwanaki 2 gabanin cika shekaru 2 da kai harin a makarantar wanda shine mafi muni a tarihin Amurka. An kashe dalibai 19 da ke aji 4 da malamai 2 a ranar 24 ga watan Mayu shekarar 2022 lokacin da wani matashin dan bindiga ya kutsa cikin ajinsu a makarantar primary ta Rob sannan ya bude musu wuta.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin Zahara Aminu Fage wadda ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Julie Lewis Gresher da kuma engineer mu ne yanzu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.